Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 17 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa 'yan Shi'a sun yi zanga-zangar neman a saki jagoransu.
Kuma muna kira da gwamnatin tarayya ba da sharaɗi ba ta saki shugabanmu Sheikh Zazzaki da matarsa Malama Zinatuddin da sauran 'yan uwa da aka tsare.
Za kuma aji cewa Malam Nuhuru Badu ya goyi bayan Ibrahim Magu.
Na farko dai na yarda Ibrahim Magu yana aiki tsakaninsa da Allah, yana da gaskiya, na yi aiki da shi, na san shi kwarai. Na biyu kuma, ko kaki gaskiya, ka san yanzu tsakani da Allah ana yin yaƙi da cin hanci da rashawa.
Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafa da shirin sana da ƙasa ba kasawa ba, Baba kuma Makeri na tafa da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Saliyo, Sunil Saigal, ya faɗa a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a Freetown, babban birnin ƙasar ta Saliyo da ta kashe fiye da mutane 300. Mr. Saigal ya faɗa wa Sky News cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa. Ya ce yana da muhimmanci a gano gawawwakin waɗanda suka mutu, haka kuma yana da muhimmanci a taimakawa waɗanda suka tsira. Mr. Saigal ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana aiki kafaɗa da gwamnatin Saliyo domin kare dubban mutanen da suka rasa muhallinsu ko kuma kwararowar laka ta yi musu ɓarna.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma furucin da ya yi cewa da kungiyar masu ra'ayin fifi ta jarfata da kuma bangaren da ya yi zanga-zangar nuna amincewa da wannan mataki za a dora wa laifin mummunar tarzomar da ta barke a garin Charlottesville na jihar Virginia a makon jiya. A jiya Laraba ne kuma shugaban na Amurka ya bada sanarwar cewa ya rushe kwamitocin bada shawara akan harkokin kasuwanci da ya kafa bayan da manyan shugabannin kamfanonin da ke cikin waɗannan kwamitocin aƙalla guda 7 suka bada sanarwar cewa za su yi murabus daga kwamitocin saboda furucin da ya yi. Ta wani gefen kuma, mutane da yawan gaske ɗauke da kendir suka cika titunan cikin garin Charlottesville na jihar Virginia jiya Laraba da dare suna waƙe-waƙe domin tunawa da Heather Mayer, matar nan da aka kashe a lokacin da wani mai goyon bayan masu ra'ayin Nazi ya banke ta da motarsa a ranar Asabar da ta shige. Tun da farko dai da 'yan uwa da wasu mutane ne suka taru a jiya Laraba domin yi wa Heather addu'a. Ita wannan mace 'yar shekaru 32 da haihuwa wadda ke zaune a garin Charlottesville tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka taru don yin zanga-zanga a ranar Asabar.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, Amurka da ƙasar Mexico da kuma Canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniyar harkokin cinikayya da ake cewa NAFTA a taƙaice kuskurima, a yayin da wakilin Amurka Robert Lighthizer ke buƙatar sai lalle a yi kuskurima da za ta rage giɓin harkokin cinikayyar Amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin harhaɗa motoci da aka ƙirƙiro ko kuma aka sarrafa a Amurka ta Arewa. Wannan yarjejeniyar da aka ƙulla a 1994, ita shugaba Donald Trump ya baiwa fifiko a lokacin yaƙin neman zaɓe, yana mai faɗin cewa ita ce yarjejeniyar mafi muni da aka ƙulla a tarihi wadda ta sa Amurka samun giɓin harkokin kasuwanci tsakaninta da ƙasar Mexico. Mr. Lightizer ya ce tilas ne masu gudanar da wannan taro su tabbata sun dauki wani matakin ganin cewa ba a ci gaba da samun wannan gibe ba.
Kasar Iraki tana buƙatar taimakon ƙasashen duniya domin tara shedu akan kungiyar ISIS domin yuwar tuhumar ta da aikata laifuka akan mutane. Ministan harkokin wajen Iraki Ibrahim Al-Ja'far ya aika babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wasiƙa yana neman taimakon masana na ƙasa da ƙasa domin tuhumar kungiyar ISIS da laifi. Al-Ja'far ya ce ƙasar Burtaniya tana aiki tare da ƙasarsa domin gabatar wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wani ƙuduri da zai tanaji a fara gudanar da bincike akan ƙungiyar mai ra'ayin riƙau. Wata lauyar kare haƙƙin jama'a Amal Coloni wadda take auren sanannen ɗan wasan kwaikwayon nan George Coloni wadda kuma ita ce ke kare 'yan ƙasar Iraki waɗanda suka ɗanɗana a hannun ƙungiyar ISIS ta yi kira ga ƙasar ta Iraki da ta bari masu bincike na ƙasa da ƙasa su je Iraki ɗin domin gudanar da bincike. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, kungiyar 'yan shi'a a Najeriya ta yi zanga-zanga a Kaduna tana nemar a sako jagoran ta Sheikh Ibrahim Elzazzaki Isa Lawal Ikara gare ka.
Wasu mabiya shi'a kenan a yayin wata zanga-zanga daga jihohi daban-daban a arewacin Najeriya da ta gudana a garin Kaduna. Lokacin da suke nana ta bukatar su ta ganin an sako Sheikh Zazzakin da ke shugabancin ita wannan kungiya. Wannan dai shine karo na biyu da mabiya shi'ar da ke mubaya'a ga Sheikh Ibrahim Zazzaki ke tara taron mabiya daga sassa daban-daban a garin Kaduna da niyyar ganin an dawo da shugabansu Sheikh Ibrahim Zazzaki. Malam Nuhu Talatar mafara daga jihar Zamfara shi ya magana da yawun waɗanda suka yi wannan zanga-zanga a garin Kaduna.
Mun fito ne domin nuna rashin yardanmu ga abinda gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin Buhari suka aikata na ƙin umarnin kotu da sakin jagoranmu Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki. Saboda haka mun fito ne domin mu nuna rashin yardanmu kuma muna kira da gwamnatin tarayya ba da sharaɗi ba ta saki shugabanmu Sheikh Zazzaki da matarsa Malamati Zinatuddin da sauran 'yan uwa da aka tsare. Kuma zaluncin da ake mana na gidan wurarenmu a Zaria ba tare da haƙƙi ba. Muna da matakai ɗaya bayan ɗaya. Wannan yana ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka akan wannan al'amari da yake faruwa. Kuma da ikon Allah za mu yi nasara.
Wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya da mabiya shi'ar suka zo garin Kaduna domin wannan zanga-zanga dai sun haɗa da jihohin Kano, Jigawa, Niger, Bauchi, Zamfara da kuma jihar Kaduna. Idan dai ba amanta ba rikicin da aka samu tsakanin mabiya masaba shi'a da kuma sojoji a garin Zariya ne ya jawo haramta harkokin wannan kungiya a jihar Kaduna, inda bayan wani bincike gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sakamakon wani rahotonta a wata irin wannan a shekarar bara.
An ba ma gwamnati shawara ta mai da kungiya haramtacciya. To ita wannan kwamitin kuma ta yarda da wannan shawarwarin. Wani abu kuma wanda ke kunshi a cikin wannan abin shine daga wannan lokacin gwamnatin jihar Kaduna ba za ta sake lamunci duk wasu abubuwa na addini wanda ba zai kawo zaman lafiya a jiha baki daya ba.
Babban mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna kenan lokacin da yake karanto sakamakon rahoton binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a shekarar bara. Kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna game da wannan zanga-zanga dai ya ci tura. Saboda an ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ya yi tafiya shi kuma wanda ya ba wa riko ya tafi hutu.
Dole ne sakin malama maza kalar yaci sun fada ku kan malama zazzakin mu ne general dole ne sakin malama.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah shi kyauta a kuma gaida na Ikara. Kafin mu ci gaba sai a dan saurari wannan.
Allahu Allah ga tambareya Allahu jalla ga tambareya Najeriya ke ce ga tambareya Najeriya ke ma ke cin gaba da Sheikh Hussein mutum ya bar wasiya har sa Abubakar sai da ya bar wasiya sa Awolowo ma ya bar wasiya
Haka yake, to bari kuma mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda tsohon shugaban hukumar EFCC Nuhu Rubadu ya bayyana goyon bayansa ga Ibrahim Magu.
Tsohon shugaban hukumar da yake da cin hanci ta Najeriya EFCC Malam Nuhu Rubadu ya ce ba wata hujja ta adalci ga nuna kin jinin aikin Ibrahim Magu a matsayin jagoran hukumar da yake da almundana. Rubadu da ke magana a taron kungiyar matasa masu kamfen din yaki da cin hanci ko bin basin duk kudin da gwamnatoci ke kashewa, wato I follow the money a turance, ya nuna gamsuwa ga aikin Magu da cewa mutum ne mai kwazo, gaskiya da rikon amana. Rubadu ya ce ci gaba da aikin Magu a hukumar EFCC alheri ne ga Najeriya, da aka yi kira ga majalisar dattawa ta sake tunani kan wannan batun.
Na farko dai na yarda akan cewa Ibrahim Magu yana aiki tsakaninsa da Allah, yana da gaskiya, na yi aiki da shi, na san shi kwarai. Na biyu kuma, ko tsayaya kaki gaskiya, ka san yanzu da tsakani da Allah ana yin yaki da cin hanci da rashawa. Menene yaki da cin hanci da rashawa? Satan da aka yi ana dawar da kuɗi. A yau dinnan kowane lokaci idan ka tashi ka ji yau an gane biliyan haka, an bi haka, kana gani mutane ana kai su kotu. Wannan EFCC ta yi nata aiki. Idan an yi bincike za a kama ne a kai kotu. Sauran kuma aikin kotu ne. To ni a fahimta na a yau dinnan wallahi tsakani da Allah nake fada. Gwamnatin nan na Janar Buhari yana kokari, suna kokari a yin yaƙi da cin hanci da rashawa. Kuma irin mutane kamar su Magu sun sadakar da ransu suna yin wannan aiki tsakani da Allah. Abin da yake faruwa yanzu a ce mutane sun tashi a ce a'a duk abin da yake yi nan bai yadda ba a cire shi. Jama'a ya kamata a sake dubawa wannan. Akan me menene yayi fi sabilillahi a tausaya talakawan kasar nan mana. Su mutanen majalisa waɗanda suka yi wannan aiki, akwai mutanen kirki a cikinsu, akwai mutane masu tsoron Allah a cikinsu, akwai wanda ba sa so su ga abu acca an ji abun da ba kyau ya faru a kasar nan. Ba za su ɗauki kansu da kansu su ce yau ana na ganewa talakawa dukiyansu a ce ana so a hana wannan aiki. Akwai kuskure a wannan abu. Ina roƙonsu don Allah a sake duba irin wannan abu.
Shugaban ƙungiyar matashi Hamzat Lawan ya ce kamfen ɗinsu kankara da dukkan yankunan birane da karkarar Najeriya don ƙarfafa mutane gwiwa su rika tambaya kan haƙƙinsu.
We want citizens to take ownership, to add their voices and ensure that public funds, both national and international, for Nigeria are well utilized.
Muna son 'yan ƙasa su shiga wannan lamari, su sanya bakinsu don tabbatar da kuɗin al'umma na Najeriya daga ciki da waje ana amfani da su yadda ya dace, ba tare da barin 'yan babakere su ci karensu ba babbaka ba. Ƙungiyar ta I follow the money a taron Maroko bara ta ci kyautar Mo Ibrahim ta $100,000 don yadda ta yi zarra Afirka ga yayata muradu masu ɗorewa, wato sustainable development. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya, yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako na shirin nakasa ba kasawa ba, za mu bi ɗaya daga cikin wakilanmu na jamhuriyar Niger ne, wato Tamar Abari, inda ta tattauna da wani bawan Allah Abdu Musa wanda yake yana da bukata ta musamman ta rashin gani, amma yana aiki da gidan radio a can jamhuriyar Niger. Sai a biyo mu cikin shirin na nakasa ba kasawa ba, a ji yadda hirar ta su ta kasance.
Na farko na fara aiki a gidan radio, amfani na yi kamar misalin wajen shekara 17. Kuma Allah da ikon shi sai na koma babbar radio ta gwamnati ta kasa da ake cewa Ohar 10, musamman ana cikin Jihar Damagaram, akwai bangare wanda ake cewa radio Jihar Damagaram, to anan nake aiki a yanzu. Amma kuma dai da wannan ban bar radio amfani ba, tunda radio ce mai zaman kanta, ina zuwa ina dan kamawa amma ne wanda muka fara aikin da su kuma muka tashi tare da su, musamman an radio amfani in ka dauki bangaren wajen wasan kwaikwayo. Kuma babban aiki na wanda nake da albashi na dindindin, kuma anan babban ma'aikata ta magajin gari na Damagaram, tunda ana ina zaman kamar mataimaki na ne kula da bangaren wasannin motsa jiki da kuma al'adunmu na gargajiya. Dangance da haka ne ma za a nan radiyo da magaram na kirkiro ne shirin da ake cewa al'adunmu gargajiyanmu domin mu bunƙasa al'adunmu na da saboda su riga sun tabarbare mana yaran mu ne yanzu bin san su ba to shine kuma muke dan tattauna a saman su domin yara ne yanzu su ma su gane su san menene al'adunmu su san muhimmancin al'adunmu su rike su kami koyi da al'adun wadansu. Dole duk inda kana so kasa ci gaba kana so kasa a gane ko ta kasa ce miye amfanin ta miye ribata to sai mun koma bisa al'adun namu don haka ne nake wannan shirin a can radiyon Jihar da Magaram a yanzu haka inda nake yi. Amma kamar da na ga miki babban aiki na shine anan babban ma'aikata ta magajin garin da Magaram inda muna tattauna bisa tare da matasa musamman a bangaren abin da ya shahi wasannin motsa jiki saboda kisa tun kafin Allah sa an samu wannan na kasa ta rishin idanuwa a lokacin da yi balan kafa mana kwallon kafa nazo nayi kwallon kwando nayi kwallon raga nayi kokuwa to kuma yanzu Allah da iko shi sai ya zamanto da na samu wannan rishin idanuwa to sai na koma wannan bangaren musamman dan bunƙasa al'adunmu da gargajiyanmu. Amma da wannan zaka mun bar sha'anin wasannin motsa jiki ba tunda a yanzu zaka zancan da muke da ke ni ne nake jagorancin kungiya ta Jihar da Magaram ta wasan kwallon kwando ma'ana wanda turanci ake ce mata basketball.
Yaya ne kake ta hiyar da aikin naka ganin cewa kamar wasu in irin wannan na kasa ta same su sai su ga a ta kare musu kawai ba wani abu da za su yi amma kai gashi duka da harkar kwallon kafan da harkar aikin da harkar kamar wasan kwaikwayon duka kana yin su har ma da wasu sana'o'i haka naga kamar kana shiga kuna shiga daji kuna wani waye kai a wasu kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu ko kamar ya ne mun bayani.
Eh kisa abin da ya shahi na kasa ni tun lokacin da na samu na kasan nan to sai na ga a bai dace ba a ce dan mutum ya samu na kasa ko ta rishin idanuwa ko rishin kafuwa ko rishin hannu a ce ya zama na tunda babu abin da yake bata mana rai kai ko ci mana rai illa in ga mutane ga su nan sun zo suna bara dan kana da na kasa wannan ba hujja bace kuma alhali addinin mu ma bai ce mi bara ba tunda in dai kana sakaskanci to wallahi ka shiga bara to shi yasa ni kuma na yunkurai na ci nan na ci ba haka nan bane na kasa a zuciya take tunda yanzu idan kika dauki tituna kina yawo ko cikin da muka ji cikin jinki zaki ga mutane ga sanan lahiya su lo kan mazan kan matan kan yan matan kan yaran lahiya su amma kuma zo suna bara kenan wannan su ni sunan nake kira wanda suke da na kasa ta zuciya amma sai samu to to shine ni kuma ina gani to ya dace ni kuma in yunkura to fa lillahi alhamdulillah na yunkura na shiga na fadi tunda kisan akwai ta ayar doka da ta bada kan cewar anan kasar mu ta Niger idan kana da kasa kuma har Allah sa ka yi karatun boko wanda ni kuma na riga na yi in Allah sa kana da ɗan shahadinka to kana iya zuwa ka je ka aje takardunka kai tambaya a wurin gwamnati in ka aje takardunka wannan dokar akwai ta an yi ta 2000 ta wannan mai take da suna Allah dokar ga sanan ta 12 ga watan Mars na shekara ta 2003 wanda ta bada 1993 ma'ana 1993 wanda ta bada dama in dai kana da wannan takardun to kai tambaya a nan wurin gwamnati to insha Allah za a dauke ka aiki na dindindin cikin kashi 100 muna da kashi 5 to shine ne amfani da wannan ayar dokan nan har Allah ya sa na zo nan babban ma'aikata ta magajin garin da Magaram nake aiki bugu da ƙari kuma lokacin da ina gidan radio amfani kamun zo na babban ma'aikata ta magajin gari sai nayi nazari dan mi bazan samu ni da kaina in yi takarru ba in yi komai in bude kungiya lokacin da yana zo na bude kungiya ta wata kaina kungiya ta wasan koko da kungiya kuma wanda nake kawo ma yara waka suna zuwa suna bada sakonni a sama shi bisa kowane fanni ka dauka ki wallahi ya ne gargadi ne kiran mu jama'a ne dan sake hali sa dauki na gari a yadda na banza kawo gudunmuwan mu ne domin ci gaban kasar mu ko ci gaban Afrika ko duniya gabaki daya to duka wannan sai na bugu da hudu kungiya ta wasan kwaikwayo kuma bugu da kare na hudu kungiya da take bada waka to daga haka ne ya zama to kuma a cikin kasar Niger babu inda bamu je ba babu inda bamu je ba ta da kungiyar ta muna aiki wanda a yanzu haka kungiyar nan a kada kya samu kan maza kan mata mutum 17 wanda suke gargashi na muke aiki tare da su kuma cikin ikon Allah suke samu koyi a dan kure ma da abun mun bakin salati
to suna kungiyar
ta su kungiyar ta shine kuma da na zama na kuma hene ce to kungiya da ce sama ta kungiyar suna kungiyar nazari tunda daga inda sunan nazarin ya fito lokacin nan da ni da akwai yayana wanda ake ta mama muka zauna muka yi nazari da abukanmu da abukan shi muka ce to yani tunda na zama haka kuma Allah ya sa shi wannan ma'abucin karatu ne na littattafai ke nace mishi to yanzu ba haka ba wannan kai kana littattafai da yawa abukan ka sana da ni ma akwai dan saura aurina ya kamata mu gama mu zo mu bude gida na librori wanda ake cewa na karatu wanda ake cewa bibliotheque
library
eh library to da muka bude library nan mai zaman kanta mutane suna zawa suna dan duba suna gani har Allah ya sa aka samu wani bature wanda yazo ya gani yace wani abun naku daidai ne a duka cikin kasar Niger shi bai taba ga wanda ya library tashi mai zaman kanta ba yace gaskiya wannan abin da muka yi mai kyau ne zai kama mana kuma alhamdulillah ya kama mana muna nan muna taya kala har yake abin ya fara ƙarfi to shikenan ita ma labararin sai muka zo muka yi takarru muka mutu koyi muka samu ta kungiya amunan littattafai daga nan ne muharin da kuma tahiyar taya sai ne yi samu tunani kuma hino dole kungiya ta wasan kwaiko da ta waka wanda ake cewa kungiyar nazari wanda kuma muka ba abin namu gibshin cewa matsayin wannan da turanci ana cewa canton ne pauvre le savoir un tin arm ma'ana in kai talakkari kana da ilimi to kana da babban makami to kin ji daga farin inda muka samu wannan kungiyar da muka tahi kuma a yanzu haka tahiyar sai tahiya dangata da hadin gwiwa da ake yi na tsakanin da'ira da da'ira musamman tsakanin da'irar Benin da Magaram da kuma wata can da'ira take kasar Faransa da ake cewa Val de Mal kuma su ma da suka gani suka yaba suka karo mana gudunmuwar littattafai kuma yanzu haka nan gidan littattafai in bana aiki a can babban gidan magajin gari ko a gidan samari da ƴan mata na ra'ayi al'adun to in ka je nan labarar nan zaka same ni kuma nace to ba za a zauna ba tunda zamani bawushi ya ce riga ne in ka sa shi shikenan ka huta dangace da haka nan kuma na shiga ina tare da kungiya tunda akwai kungiya da aka yi ta na kasassu ana cikin jahar Benin da Magaram musamman na shiga da farko cikin kungiya tunda abin koyi mataki ne na shiga cikin kungiya ta mu ta wanda ba sa gani wanda ake cewa Yunan ta je bangare reshen jahar da Magaram nan kuma aka zo za a sake babbar kungiyar ta hada su duka kungiyoyin nan na kasassu kin ga akwai kungiyar makahi akwai ta guragu akwai ta kurame akwai ta wannan wasuke zuwa wanda suka samu hatsari akwai ta kutare akwai kuma ta wajani wanda ake cewa figime akwai kuma ta wannan zabaya to shine su gamu da aka gamu kuma sai aka federation wanda duka suka hada kungiyar nan ta zama ta uitace kungiya to kuma an ma cikin wa kungiya dangace da aiki da nake a gidan radio sai gani kuma sai ka dauke ni kamar ni ne kakakin kungiya kuma ni ne mai watsa labaranta
ma sauraro sai mu ce sai wani makon zamu dasa daga inda Tamar ta tsaya a hirarta da Abdul Musa a jamhuriyar Niger yanzu a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa Mazama love.
Nakasaba da tazam kasawa ba. Mai nakasa. Wannan haka yake a kuma gaida Usmana. Yanzu kuma ga Baba Yakub Makeri da shiri na gaba.
Za mu fara sharhin jaridin na yau ne da jaridar Daily Graphic wadda a shafinta na farko aka buga. Shugaban kasa ya samu amincewar kirkiro ƙarin jihohi. Jaridar ta ce majalisar dattawa ta baiwa shugaban Nana Addo Danko Akufo-Addo damar ya kafa commission binciken da za ta fito da hanyoyin kirkiro ƙarin jihohi cikin ƙasar. Har yau a jaridar Daily Graphic, organizer babban jam'iyyar Adawa NDC Kofi Adams ya ce NDC ba ta buƙatar takardar izinin gudanar da makarantanta. National Institute of Social Democracy ya ce yanzu haka makarantar ta horas da shirye-shiryen cikin gida ne don shi ba sai lalle ta nemi takardar izini ba ita kuwa jaridar Daily Heritage kanun ta ne ba za a sake kashe masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba kuma jaridar ta ce dakarar da aka tura don danƙwasar da harkokin masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba da aka fi sani da galamsey sun baiwa ɗiyan Ghana tabbaci cewar ba za a sake zubar da jinin wani su ba yayin gudanar da aiki su sai dai dakarun sun bayyana ƙarara cewar mambobi za su yi amfani da makaman su muddin sun ka fahimci cewar suna cikin hatsari in mun leƙa jaridar Ghanaian Times za ka ga babban kanu kamar haka ma'aikatar UT da Capital Bank 190 na fuskantar barazanar rasa ayyukansu jaridar ta ce makoman ma'aikatar bankin UT da Capital ba shi da tabbas yayin da bankin GCB da yanzu ke ma mallakan bankin ya shirye yi wa bankin gyara ta rage wasu ma'aikatansu. Sai kuma jaridar Today mai Kano marasa rinjaye na kiran kada a yi bije da kullin siyasa a binciken labarin UT da Capital Bank. Jaridar ta ce mambobe marasa rinjaye a majalisar dokoki sun buƙaci a yi binciken gaskiya don gano abin da ya jawo rushewar bankin UT da Capital. Game da abin da kakakin marasa rinjaye a kan sha'anin kuɗi Mr. Kesalatu Fosin ya ce ne gwamnati na buƙatar ta bincika lamarin don tabbatar wa ɗiyar Ghana cewar ajiyansu a bankunan ƙalau suke ba abin da ya shafe su. Da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridan na Ghana. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To Rilwano Abbas ya karanta sharhin jaridu ba Baba Yakuma Kire ba kamar yadda na ce a kuma gaida Rilwano. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ne magana ga Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Matsalar arewacin Najeriya na da daurewar kai. Yau kusan kashi 1/3 na arewacin Najeriya babu shi. Gidaje sama da miliyan 1 an kona. An kona makarantu, asibitoci da ofishoshi. An kona masallatai da coci-coci. An kashe malaman addini game da fastoci, sarakuna da masu kayan sarki an kashe irin su manmanshuwa.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mu Allah na garin Jiga. Ina cewa da al'umman Najeriya su yi karatun tanaki, su dubi Allah, su dubi Annabi Muhammad, Kiristoci su dubi Yesu Almasihu, a tausaya mu talakawa.
To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya a manfa'a takeice.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya masa alƙawarin cewa Amurka ba za ta ɗauki wani matakin soja akan Koriya ta Arewa ba sai ta samu amincewar Koriya ta Kudu. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump yana ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma furucin da ya cewa dukkansu kungiyar masu fifita jar fata da kuma bangaren da ya zanga-zanga nuna rashin amincewa matakin masu fifita jar fata za a dora wa laifin mummunar tarzoma da ta barke a garin Charlottesville, jihar Virginia a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Saliyo Sune Sagar ya faɗi a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a Freetown, babban birnin ƙasar ta Saliyo, da ta kashe fiye da mutane 300. Mr. Sagal ya faɗa wa Sky News cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa. Jiya Laraba, Amurka da ƙasar Mexico da kuma Canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniyar harkokin cinikayya da ake cewa NAFTA a taƙaice kwaskwarima, a yayin da wakilin Amurka Robert Lighthizer ke buƙatar sai lallai a yi kwaskwarima da za ta rage giɓin harkokin cinikayyar Amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin harhaɗa motoci da ake ƙirƙirowa ko kuma ake sarrafawa a Amurka ta Arewa.
To masu sauraron mu, na muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Jummai Ali da tayani da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin Zainab Abdulrahman. Ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.